Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 1 ga watan Satumba a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ana sa ran a yau Alhamis masu sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ta safara aikin sa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta kasar Ukraine. Yau Alhamis, jami'an kiwon lafiya na Pakistan sun bada rahoton barkewar cututtuka da ake dauka a ruwa a yankunan da ambaliyar ruwa ta faru a baya-bayan nan da ba taba ganin irin ta ba tarihi. Shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba ya faɗa a taron makon yanayi na Afirka karo na uku cewa dole ne kasashen Afirka su samar da dabarun tunkara sauyin yanayi da ke haifar da barazana ga manyan biranen nahiyar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da yankunan da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da ambaliyar ruwa ta mamaye a bakin kogunan jihohin Niger da Kwara. Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen zaben cike gurbin mutanen da za su wakilci 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar, hukumar zaben Nijar ta bayyana shirin soma rajistar 'yan ƙasar da ke waje a wata mai zuwa. To koma me jama'a ke cewa game da batun zaben da ke tafe?
Shin zaben za a yi shi cikin tsarin da ni ban ji daɗi ba, tunda akwai kasashen da ba an yi shi ba, kamar Saudi Arabia, kamar Sudan, kamar Mali, kamar Burkina. Wannan ni gani nake kawai bata kuɗi ne, tunda wannan zaben ko an yi shi ko ba a yi shi ba, assembly ta zamana.
To muna nan tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ana sa ran a yau Alhamis masu sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya za su fara aikin sa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta kasar Ukraine, inda za su tantance al'amuran tsaro da batutuwan tsaro a daidai lokacin da kasashen duniya ke fargabar cewa fada a yankin na iya yin barazana ga cibiyar. Darakta janar na hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa, Rafael Grossi, ya shaida manema labarai cewa an ƙara yawan ayyukan soji ciki har da safiyar yau a kusa da tashar. Grossi ya ce amma idan muka yi la'akari da fa'ida da rashin amfani da kuma ci gaba zuwa yanzu, ba za mu daina ba. Rasha da Ukraine sun sha zargin juna da kai hari a yankin da ke kusa da tashar wutar lantarki, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai kuma babbar hanyar samar da makamashi ga Ukraine. An ci gaba da yin haka a yau Alhamis, inda Rasha ta ce Ukraine ta aike da wata tawagar sojoji don kokarin kwace tashar, yayin da Ukraine ta ce dakarun Rasha sun yi lagudan wuta kan hanyar da tawagar IAEA za ta bi domin isa wurin. Yau Alhamis, jami'an kiwon lafiya na Pakistan sun bada rahoton barkewar cututtuka da ake dauka a ruwa a yankunan da ambaliyar ruwa ta faru a baya-bayan nan da ba taba ganin irin ta ba tarihi, yayin da hukumomi ke kara kaimi wajen samar da tsaftataccen ruwan sha ga dubban ɗaruruwan mutane da suka rasa mahallansu a bala'in. Cutar gudawa da cututtukan fata da ciwon ido na yaduwa a sansanonin agaji da gwamnati ta kafa a faɗin ƙasar. Sama da mutane 90,000 ne suka kamu da cutar gudawa daga ɗaya daga cikin lardunan Sindhi da lamarin ya fi shafa sosai a cikin ƙasa da sa'o'i 24, a cewar wani rahoto da jami'an kiwon lafiya suka fitar. Wannan sabon al'amari dai ya zo ne kwana guda bayan da Pakistan da hukumar lafiya ta duniya suka nuna damuwa kan yaduwar cututtuka daga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Pakistan ta ɗaura alhaki kan sauyin yanayi da ba a saba gani ba tun da farko, da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na damuna wanda tun watan Yuni ya haddasa ambaliyar ruwa da ta kashe mutane 1,191 tare da shafar mutane miliyan 33. Kimanin gidaje miliyan guda sun lalace ko sun lalace gaba ɗaya. Yau Alhamis, matar tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak da aka ɗaure a gidan yari ta gurfana a gaban kotu domin yanke mata hukunci kan zargin almundahana da ya shafi aikin samar da makamashi na hasken rana na dala miliyan 279. Kwanaki kaɗan bayan da aka ɗaure mijinta a gidan yari kan asusun gwamnati na 1MDB da aka sace. Rasuma Mansur tana fuskantar tuhuma uku na neman cin hanci da karɓar dala miliyan 1.5 tsakanin shekarar 2016 zuwa 2017 don taimaka wani kamfanin waje tabbatar da wani aikin samar da na'urorin samar da hasken makamashi na hasken rana ga makarantu a tsibirin Boni. Kafin a yanke hukuncin, kotu ta saurari bukatar da Rasuma ta gabatar na korar alkalin babbar kotu Muhammad Zaini Mazlan. Rasuma ta bayyana rashin amincewa da alkalin bayan da aka fitar da wata takarda mai shafi 71 a ranar Juma'a da ta gabata a wani shafin intanet wanda ke dauke da wani hukunci da aka yanke mata. Ta ce ta yi mamakin karantawa ba alkali da kansa ya rubuta ba, amma mutanen da ba san ko suwaye ba ne suka rubuta a cikin sashen bincike na kotun. Rasuma mai shekaru 70 ta ce ba ta da kwarin gwiwar cewa alkali zai iya yin adalci domin wasu mutane na iya yin tasiri a kansa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar kula da yankunan da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da ambaliyar ruwa ta mamaye a bakin kogunan jihohin Neja da Kwara, kamar yadda babban daraktan hukumar ya bayyana a wurin bikin bude babban ofishin hukumar Amina. Bayan haka, hukumar ta kuma raba motocin aiki ga ofisoshin ta shida da ke jihar. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton daga Mana.
Rahotanni dai sun nuna cewa garuruwa da dama ne ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ke yin sanadiyar tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a a duk shekara a waɗannan yankuna. A lokacin da yake jawabi a wurin bikin bude babban ofishin hukumar ta Hyperdeck Amina fadar gwamnatin jihar Naija, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce ya zuwa yanzu aikin sake tsugunar da waɗannan garuruwa ya yi nisa.
To yanzu guda gari biyu muka tunkara da ƙauyuka wurin bakwai. A Muregi akwai ƙauyuka wurin bakwai wuri guda, sannan akwai Ketso gari guda. Su ne kaji muna magana da mai girma gwamna ya ba mu ranar da zai je ya kaddamar da wannan aiki. Dan a shirye muke, mun shirye komai, muna son mu je mu kaddamar da gina gidaje 200 in Allah ya yarda a wayannan wuri din.
Babban daraktan hukumar ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Katikan Yawurin ya ce babban abin da hukumar ta Hyperdeck ta sanya a gaba shine kula da garuruwan da ke fama da matsalar ambaliyar ruwan da ke karkashin ita wannan hukuma.
Yanzu da muka sa gaba tunkaran matsaloli especially wayanda suka shahi bannan ruwa da ke damun ƙauyukan da ke karkashinmu, yadda za mu tallafa ma wayannan ƙauyuka su tashi daga guraben da suke su koma sama inda ruwa ba zai kore su ba, sannan da ba da wasu tallafi na gidaje domin wayanda suka rasa gidajen nasu su samu wurin shiga. Matakin farko da muke fuskanta a yanzu.
Gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello da ya halarci bikin bude wannan ofishi ya ce sun ji daɗin samun wannan hukuma saboda matukar tasirinta a waɗannan yankuna.
Wannan ma'aikata mun ji daɗin ta kwarai da gaske, saboda an daɗe ana ƙoƙarin a same ta saboda ƙauyuka da ke samun ambaliyar ruwa. Alhamdulillahi yau an kaddamar da wajen kuma sun fara aiki, kuma mun fara ganin ci gaba. Ko kwana nan ma akwai gidaje wajen 200 za su yi su gina a Muregi, kuma na tabbata za su taɓa wasu yankin.
Kun gabatar da ayyukan musamman na share koguna da ake saboda hadarin kwale-kwale da suka fara?
Lallai mun ga su aiki ana yi, kuma za a ƙara yi, za a ci gaba da yi. Yawancin fadon kwale-kwale abu ne yana buƙatar kuɗi da yawa, saboda akwai itatuwa da yawa cikin ruwa sai an sare su, sannan kuma wasu an aka saki ruwa daga dam-dam yana zuwa da yawa.
Ko baya ga buɗe babban ofishin Amina, hukumar ta Hyperdeck ta raba motoci ƙirar Hilux ga ofisoshin hukumar na rassan jihohi shida da ke karkashin ita wannan hukuma. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba ya faɗa a taron makon yanayi na Afirka karo na uku cewa dole ne kasashen Afirka su samar da dabarun tunkarar sauyin yanayi da ke haifar da barazana ga manyan biranen nahiyar. Bongo ya ce ya kamata jami'ai da masana na Afirka su ƙara kaimi kan matsayin da za su gabatar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 27 da za a yi a ƙasar Masar a watan Nuwamba mai zuwa. Taron sauyin yanayi na Afirka karo na uku ya haɗa kan sama da jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki 1,000 a Libreville, babban birnin ƙasar Gabon. Suna aiki don samar da kwakkwaran martanin yanayi na yankin Afirka. Patricia Scotland, sakatare janar ta ƙungiyar Commonwealth na tsoffin ƙasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka, ta faɗa a wajen taron cewa sauyin yanayi babban ƙalubale ne a Afirka, kuma babban ƙalubale ne na zamaninmu. Yana ƙara rashin daidaiton zamantakewa, siyasa da tattalin arziki. Lauyoyin ma'aikatar shari'a ta Amurka da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump za su bayyana zaman shari'ar da za a yi a yau Alhamis, yayin da alƙalin tarayya ke nazarin ko za a naɗa mutum na musamman da zai duba kayayyakin da hukumar FBI ta kama daga gidan Trump na jihar Florida. Alƙalin gunduma ta Amurka Ellen Cannon ta faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ta yi niyyar naɗa mutum na musamman, amma da farko ta so jin abin da gwamnati za ta ce. Yayin da take adawa da naɗin mutum na musamman, gwamnati ta ce idan Cannon ta naɗa irin wannan mutum, to a kammala bitar kafin ranar 30 ga watan Satumba. Lauyoyin Trump sun buƙaci cewa duk wasu takardu da yake da haƙƙi ya ajiye to a mayar masa, kamar abubuwan da suka shafi tattaunawar da ya da lauyoyinsa game da bincike da dama na shugabancinsa zaben 2020 da kuma ayyukan da aka gudanar a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a jihar New York da jihar Georgia ta kudancin Amurka.
Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin soma rajistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a watan Oktoba da ke tafi. A ci gaba da tsare-tsaren zaben cike gurbin mutanen da za su wakilci 'yan Nijar ɗan mazauna ƙetare a Majalisar Dokokin ƙasar. Sai dai kuma hukumar ta sanar da cewa ba za a yi wannan aikin ba a wasu ƙasashe saboda dalilan tsaro. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma ya aiko mana wannan rahoton daga birnin Yamai.
Tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su zaɓi mutanen da za su wakilce su a Majalisar Dokoki, sai dai hakan ba ta samu ba sanadiyar annobar korona da ta addabi duniya a wancan lokaci. Ganin yadda al'amura suka fara daidaituwa ya sa hukumar zaɓe soma shirye-shiryen gudanar da ayyukan rajistar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasashe 15 a watan Oktoba da ke tafe a matsayin matakin share fagen wannan zaɓe. Kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta Seni Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a ƙarshen taron da ya haɗa su da wakilan jam'iyyun siyasa.
Amma inda kuka sani doka ce ta ɗauki wannan yauni ya kamata a yi shi tun shekara 2 da suka huce, to kuma saboda annobar da ta damu duniya ba mu samu muka yi ba. Ƙasashe 15 ne cikinsu ne zami. Akwai wanda suke cikin Afirka, akwai wanda suke cikin Turai, akwai wanda suke Amerika. Mun shirya komi da komi. Duk takardun da ya kamata mu gyara mun gyara. Insha Allah 15 ga watan Oktoba ana iya farawa. Shine muka kiro kungiyoyin siyasa don mu ba su sanarwa bisa wannan.
Sai dai aikin rajistar na cikin halin kila wakala a wasu kasashe makwabta saboda dalilan tsaro. Yayin da aka sanar da janye Sudan da Saudiya daga jerin kasashen da ya kamata a gudanar da wannan zabe.
Yan Niger wanda suke Arabia Saudita akwai matsala. Tunda dumahiyarsu ta kare ne, sai ke mutane ne wanda suna zama cikin ƙasai mai basu da takardu. Mahiyawa da har tabo ake samu da su da zaben ƙasai. Akwai jakadinsu wanda ya zo ya iske mu ya ce akwai matsala, shi dai a ganin shi abin zai wahala. To mu da kanmu da muka je muka tantamna da wakilan Nijar wanda suke can suka ce mana ba an ce babban yiwuwa, mai gaskiya akwai matsaloli da yawa. Wuri ne za a keɓancewa za a zo a ce ka zo ka yi. To su suna gani kai mutane da yawa ba sun huto ba.
To kome 'yan siyasa ke cewa a game da tsare-tsaren zaben na wakilan 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje? Tsohon gwamnan Yemei Saidu Zatau Ali na daga cikin kusoshin jam'iyyar NPR Jamhuriya.
Yan Niger ko ina suke a cikin kasashen duniya waɗanda za a je a yi rajista wurin su, su yi kokarin su huto, su zaka su yi rajista, paske shi dan ƙasa ya kamata ya cika aiki shi na dan ƙasa ko ina yake.
To amma shugaban jam'iyyar APC a zamana tare Mamman Sidiyan Usman na da damuwa a game da abin da ya kira kurakuran da suka dabaibaye ayyukan hukumar zaben kanta.
Za a yi shi cikin tsarin da ni ba ji daɗi ba, tunda akwai kasashen da ba an yi shi ba, kamar Saudi Arabia, kamar Sudan, kamar Libya. Akwai kasashen za a yi shi zai wahala, kamar Mali, kamar Burkina. Wannan ni gani nake kawai bata kuɗi ne, tunda wannan zaben ko an yi shi ko ba a yi shi ba, assembly ta zamana, amma da yake cikin doka ne dole a yi shi, to dan Allah sai ni ta tsara ta yi shi da kyau. Zabe mai zuwa muna so ya zamanto an yi shi cikin ka'ida, ya zamanto zabe ne biometric, tunda shine demokrasiya.
A watan Maris ɗin 2021 ne aka kaddamar da ayyukan majalisar dokokin Nijar mai kujeru 171, sai dai rashin samun sukunin shirya zaben wakilan 'yan ƙasar mazauna ƙetare na ragewa majalisar matsayi a dokance. Saboda haka hukumar zaɓe yake ta faɗi tashin ganin an gudanar da zaben cike guraben kujeru 5 ɗin da ba a yi a baya ba a sanadiyar annobar coronavirus. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon ya leka maradi a jamhuriyar Niger, inda ya tattauna kan mahimmancin bada tallafin jini, wato blood donation a turance. Bada tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci, musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa, kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa bada tallafin jini yana da mahimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su bada tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya yi da shugaban bankin jini na babban asibitin Maradi, wato Mamman Aminu Bura.
Harkar jini a takaice a Maradi, mutane suna iyakar kokarin su bada jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai saba, saboda masu bukata suna da yawa.
Suwa ne ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da ɗa. Dan za a kawo mace mun a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita. Sannan wajen yara kana na wani lokacin da muke cikin masassarun cizon sauro, ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake buƙatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba menene fa'idar bada jini a likitance ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitance, in ka bada jini kai da kanka inda lafiyar ka lau ya cancanta ka bada jinin, ka cika ka'idodin bada jini, to idan ka bada in Allah da zaka ji dadin jikinka, zaka ji kamar an sauke ma kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceci rayuka, ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini, ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini mutum balagi shekara 18 zuwa 60, ga wanda bai taɓa badawa, amma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, amma ya zamanto mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa, amma ya zamanto masa ba sa goyo, ba su da juna biyu, kuma ba su cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kinan yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kinan suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zune manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna, bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, ko ko a'a kuna dauka ne idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutanen ba tare da ya sani ba.
Binciken yana hawa biyu, hawa na farko kahin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a ganin in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu zaman tukana da lahiya a shekarun ka sun ka 18 zuwa 60 kuma yawanin ka ya ba kilo 50 baya in ka cika wannan ka'idodi aka maka tambayoyi baka da wata rashin lahiya wanda ka san da ita ko kuma wanda ake ganin ta a cikin hatarka to wannan sai a dauki jinin ka. Kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta bada dama a yi a horon masasara a da B sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi wannan guda hudu su ne ake dubawa a gani sarkar in ba ta da su in tana daya daga cikin su sarkar na ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jajircewa wajen bada tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu.
A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci. Me yasa? Saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu badawa da yawa wanda suke bada fi sabilillah nan radin kansu ba su da yawa tunda yanzu aka dan ahudu salka 100 duk wuni daga yanzu a sai zuwa ga wasu ahudu salka 100 kuma ba a samun masu bada dara din kansu mutum 30 za su zo wanda kace ma volunteer su zo su bada jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan a jajje ne wanda ya jima shi?
A yanzu baya jimawa wanda aka doka a rannan shine ake tacewa da an tace kuma mutane suna jira an ba su sun dai baya jimawa. Saboda haka muna bukatar kwarai sosai gudunmuwa ta jama'a su runkuya su zo su bara dan a samu jinin nan a tace a aje katihu wanda yazo a gagauce a doka a bashi tunda duk katihun da aka yi da wuya yayi kwana a yau yayi kwana biyu a aje ta kazo kawai an saka 100 aka samu saka 100 na cikin kwana biyu ta kare. Saboda shi muke cewa mutane su yi hakuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasala su gani ko kuma an hana su ne a musamman wanda suke da kar suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba to kazo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki aka yi kai da kake bada jini kuma an kazo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da aka ciki ne yanzu babu jinin tacecce isheshe a aje duk an shanye shi dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a tace kuma mutane suna tsaye hannu da hannu kawai a rarraba musu tai.
Har ila yau abokin aikin Nawaman Sirsani ya zanta da wasu da ke bada tallafin jini.
Sunana Kabiru a garin Danja ne ki.
Shekaran ka nawa?
Karata 20 ga da
Kabiru gashi na suke kana bada jini wani naka ne abba ya lahiya?
Yau dai ne na bada na fara bada da kinan ga.
To mine ne dalili?
Dalili akwai wani can garin Abila shine a kara za a kara mu jini.
Daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka?
Eh gaskiya haka ne.
To mine ne zaka ce ma al'umma domin su rinka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kinan kaga za a yi amfani da shi ne zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka?
Zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya.
Sunana Shafi'u Lawli Usman.
Ka zo an san jini ne ko ka zo bada?
A'a na zo kawo kanwata ne ta manata cikin harkar saboda gaskiya a harka akwai cigaba cikin ta. Allah muna jin daɗi su Allah.
Kawo da lokaci don lokaci kake zuwa ka bada jini?
To gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun je mun sai yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo gaba ina samu kuma taimaka ma jama'a.
To ya kake shiga cikin ka da kake bada jini?
To gaskiya alhamdulillah ina jina yaro na yadda muke san kana kuma jikin Allah Allah ban da matsala komai cikin rayuwa ta daɗi kawai nake na bada.
Ya kace masu jin tsoron zuwa bada jini?
To gaskiya su bar jin tsoro saboda shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba. Amma idan ka zo ka bada wani ma zo bada sai a ji daɗi ba sai ta kukan maraɗa ba babu jini babu jini babu jini amma in dai ya waita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi.
Malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman don ceto rayuwar ɗan adam.
Ni ne Muhammadu Muniru na Shehu Umaru wanda ake cewa mai tarbiyya a nan Maraɗi Ɗan Tudu Bagalam. To lallai addini na musulunci ya koyatar da musulmi ya taimaka kama dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi kashi abinci in an ga mai yunwaci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'ar ta zina kawai shikenan sannan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishirwa ta koro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba yadda za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ji dan sayin sayi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta dauko mayafinta ta dirma ga takalmanta tana takalmi safa ta zura cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha hadisi ya inga cewa saboda wannan karan da tabba ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taga kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya hadi wala karramna bani adama hakika dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta annabi ya ce al khalqu ya lillahi sulut halika ya lin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai ilin Allah kyauta ta ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya laya shi da ilinka to Allah ya ce kamar ka laya dumta ne baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar da ya kashe rayukan baki da wanda ya rai daya kuma kamar rayuka duk baki da su lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musan ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaye yake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai daga gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya kiribance lafiya shi ka hanyar shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika su rufe a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka wanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu
sunana Fasir Umar Jibrilla shugaba na wannan iglis da ake kira da Etapenier a nan Maradi kuma Niger gaba daya ga littafi mai tarkiban bangaba inda aka hana bayar da jini ba so abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sani cewa lalle jini rai ne mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba so in ana iya hana ba da jini nake ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu kinan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili kada in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutum nan ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dokar Allah tare da shi wanda ya ce rai dai wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bawa mutum
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani da ke maradi a jamhuriyar Niger ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hawwa Umar da wannan shirin. To masu sauraro duka iyakacin abin da ya sawa kenan a shirin mu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Macbeth Yabaro da ya hada shirin da kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.